Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba 3 ga watan Agusta ranar da Jamhuriyar Niger ke bikin cika shekaru 56 da samun yancin kai daga kasar Faransa. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 16 da kuma ta voahausa.com a internet. Sai kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anyamai kuna iya jin mu ta VOA a Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau ranar 3 ga watan 8 Jamhuriyar Niger ta cika shekara 56 da samun yancin kanta daga kasar Faransa. Me ya sa kwanku ga ƴan uwanku matasan Niger?
Le mercredi 3 août 1960, je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
Muryar marigayi shugaban kasar Jamhuriyar Niger na wancan lokaci Hamani Jori kenan aka ji yana ayyana ranar samun yancin kai. To tunda ranar yau ta Niger ce baki dayanta, shirin namu ma baki dayan shi akan Niger ne, kuma da yake bikin na yau ya zo daidai da gagarumin taimakon da kasar Niger ta samu daga nan Amurka. Za ku ji ta bakin Prime Minister Brigitte Rafini da jakadiyar Niger anan Professor Hassana Alidu da kuma muhawarar da aka yi daga kasar Niger akan irin ayyukan da jama'a ke son gani an yi musu da kudaden taimakon da aka samu. Dan Iyama da yau yana can kasar Jamhuriyar Niger yana shagali albarkacin bikin ranar samun yancin kai. Sai kuma sakonnin masu saurare na tai an Niger murnar wannan rana. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa.
To kamar yadda kuka ji, yau ƴan kasar Jamhuriyar Niger ke bikin cikon shekaru 56 samun yancin kai daga Turawan mulkin mallakar kasar Faransa a ranar Laraba 3 ga watan Agustan shekarar 1960. Me ya sa kwanku ga mutanen Niger? Ni sakona ga matasan Jamhuriyar Niger shine su dauki wannan shekaru a matsayin masu amfani gare su, duba da irin yadda magabatansu suka yi gwagwarmaya har ta kai ga sun cimma nasarar samun wannan yanci daga Turawan Faransa, kuma su mai da hankali musamman su yi karatu domin kwatarwa kansu yanci a duk lokacin da hakan ya taso. Ina taya ga baki ɗaya ƴan Jamhuriyar Niger murnar zagayowar wannan rana, musamman Hajiya Halima Jumrau, jakadiyar zaman lafiyar ƙasar Niger. Sako daga Imran Taura.
Shekaru 56, talauci, jahilci, yunwa, fatara, rashin aikin yi da kuma rikicin siyasa ba su kare ba a Niger. ‘Yan siyasanmu sun nuna kasawarsu game da ayyukan ginin ƙasa. Ya rage kawai ga matasa mu tashi zuwa ceton ƙasarmu. Sako daga Kabiru Bubakar Modubo.
Gaskiya ne, ƙasarmu ta cika shekara 56 da samun ‘yancin kai. To amma garajiya da yau. Saboda maganar yancin kai a Niger, su shugabannin kasar su ne suka samu yancin kai daga Turawan Faransa, amma mu talakawan kasar har yanzu a mulkin mallaka muke. Ganin irin azabar da muke sha hannun wannan shugabanni namu na Niger. Misali, a cikin shekaru 56 nan da aka yi zuwa yau, har yanzu kasar mu tana cikin talauci da yunwa. Duk da irin arzikin da Allah ya bamu, kamar uranium da petrol da kuma zinare, har yanzu ‘yan ƙasarmu su ne gaba-gaba a masu mutuwa a Sahara wajen neman abinci. Saboda haka su ne suke murnar tafiyar Turawa suka bar musu arzikinmu. Sako daga Abubakar Rufa'i Fulani.
Yau da gobe, ni saƙona ga ‘yan uwana matasan ƙasarmu na Nijar. Mu dage mu nemi ilimi don ƙwato ‘yancinmu a hannun sabbin ‘yan mulkin mallaka waɗanda suka kakkama komi a ƙasarmu daga su sai ‘ya’yansu. Saƙo daga Malam Yahaya ta Mogol.
Salam yau da gobe. A gaskiya muna murna da wannan ranar uku ga watan takwas shekara ta 2016. Ƙasa ta Nijar ke bikin cika shekaru 56 da samun ‘yancin kanta daga ƙasar Faransa. Saƙona ga ‘yan uwana matasan ƙasata shi ne mu yawaita yin addu’a ga Allah ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu da ma duniya baki ɗaya. Saƙo daga Muhammad Ɗangame.
Shekaru 56 da samun ‘yanci daga Faransawa daidai suke da shekarun bautar ɗan talaka na matsayinsa tun na farko, musamman ƙarƙashin mulkin nan da kowa hannunsa a bisa kai. Saƙo daga Sanusi Musa Shekarau.
Idan kuma muka leƙa ta shafin Twitter, @Fatima Manga ta ce @VOA Hausa, yau da gobe ina yi muku fatan alheri kuma ina taya al'ummar jamhuriyar Nijar murnar cikar ƙasarsu shekaru 56 da samun ‘yancin kai.
To, albarkacin wannan rana ta yau wato ta cikon shekaru 56 da samun ‘yancin kan ƙasar jamhuriyar Nijar, jakadiyar ƙasar ta Nijar a nan Amurka, Profesa Hassana Alidu, tana da saƙo ga ‘yan ƙasar da ke nan Amurka da ma sauran sassan duniya.
To, ina kwana mun gode kwanakin bayan shugaban gwamnatin Nijar, Prime Minister Bijji Rafiñi ya iso Amurka kun gayyace shi a Voice of America. Ina son mu gaida ku da wannan. Yau babbar rana ce Nijar. Ina son mu gaida kowa da kowa ‘yan Nijar waɗanda suke Amurka da Nijar kuma da ko'ina cikin duniya. Lalle gana ne da mun kamata mu yi murna ƙwarai. Mun ce ma Allah mun gode, muna mishi godiya. Amma kun san da yau garinmu Gifa mutane ba su kwanta lahiya ba tunda suna da matsala da Boko Haram. Kenan abun da nake so in ce ma ‘yan garinmu da suke nan, daɗin da duk muke ji ba mu iya shin daɗin nan ƙwarai in dai mutanen Gifa ba su ji daɗi ba. Kenan yau ranar tunani ne mutanen Gifa kuma da sojojinmu da polisai da gendarma da suke nan suna taimako mutane don a samu a tsare gari. So, ina so in jayo kanmu da inda duk muke kanmu manta da garinmu, inda duk muke mun kamata mu san wace irin matsala garinmu take. Kuma rana ne na kamata in ce tun da mun zo Amerika, mutanen garin Nijeriyan da suke cikin diaspora a Amerika da kuma Canada gaskiya sun kama muna aikin. Ina so in ce musu mun gode kuma Allah ya taimake su abin da suke.
Yawwa, kamar yadda kika fara bayani kwanakin baya, ‘yan kwanakin da suka gabata, shugaban gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar Bijji Rafiñi ya zo nan Amurka har ya rattaba hannu a kan wata takarda inda hukumar MCC ta Amurka ta ba ma ƙasar Nijar taimakon kuɗaɗe masu ɗimbin yawa waɗanda a tarihin ƙasar Nijar ba a taɓa samun irin waɗannan kuɗaɗe ba. Kamar kina da wani ƙarin bayani da zaki akan yadda kike ganin kuɗaɗen nan za su taimaki ƙasar Nijar da kuma ‘yan ƙasar Nijar?
To, sannu da wannan tambaya. Kayan in mai da muke sai in ce wannan kuɗaɗen da aka samu mutane da yawa suka yi aiki da gwamnatin Nijar da ‘yan ma'aikatan Nijar kuma da ma'aikatan Amerika. Mun gode, Allah sa albarka. Wannan kuɗi ne da aka taimake mu don an san aikin da gwamnati yake da yi don yaƙi da talauci, yaƙi da jahilci, yaƙi ne don mutane su ci gaba. Abin da ya sa aka samu wannan kuɗi don akwai sharudodi da yawa da dole sai gwamnati ya godi wannan sharudodi sun cika. Lokacin nan ne MCC Amerika za su ba da kuɗi. To, muna fata ne waɗannan sharudodin a cigaba da su. sai a koma baya don an samu kuɗi. Wannan magana guda ce. Na biyu, kuɗin da aka samu za su amfani manoma, makiyaya, kuma za a yi aiki a sa hanyoyi. Don wannan matasa da mata kuma an tunani da an kamata a taimake su. To muna fata wanga kuɗin da aka samu a yi umarni don mutanen da suke wahala su samu albarkacin shi.
Jakadiyar ƙasar jamhuriyar Nijar kenan a nan Amurka, Professor Hassana Alidu. To Jamila, kina tunish kamar dai da ta hodi a bayaninta, shi Prime Minister ƙasar jamhuriyar Nijar Brigitte Rafini ya zo kwana-kwanan na hayyarta ba hannu akan wannan takarda. To shi ma mun tattauna da shi ya yi ƙarin bayani akan waɗannan makudan kuɗi da ƙasar jamhuriyar Nijar ta samu da kuma irin ayyukan da za a yi da su.
To ina dai muku babbar godiya da wanga interview da ku kuka bani daman zuwa a nan wanga babban gidan naku na muryar Amerika. Muna jin shi kullum a can gida, kuma mutane da yawa suna yana iya gamsa sosai. Muka ce dole tunda an yi kiranmu nan za mu zo a guje. Muka zo. Dalilin zuwa ta mu Amerika ita ce wani babban program da Allah ya sa da ikonsa aka samu aka yi shi tare da wagga babbar ƙasa ta Amerika, wadda za su ba mu babban taimako na $250 million a cikin shekara biyar don a taimaka ma talakawan Niger, musamman manoma da makiyaya har da mata da yara.
Yawa, to
dama babban taimako ne wanda zai sa gurinmu, babban gurinmu na cewa 'yan Niger su ci da 'yan Niger, kamar bisa wannan hanya ce muka sa wanga program kin na MCC. To kun ga lalle anan muke tama wannan objective kin namu, in Allah ya yarda za mu ciyo kanshi ba da dadi.
Kenan wannan babban albishan ne ga al'ummar ƙasar jamhuriyar Nijar da ke jin mu da sauraron mu yanzu haka. Ganin dama mutane suna kukan abubuwa da dama.
Insha Allah wannan shine babban albishir, saboda ba mu taba yin ganin irin wannan taimakon tunda muka samu yancin mu a nan a can Nijar. Ba mu taba samu taimako fiye da wannan $250 million gaba ɗaya sa shekara biyar. Sai mu ma Allah godiya da ya kawo mu wagga rana da muka zo aka sa hannu bisa wannan yarjejeniya da za ta sa kwanan masu zuwa ko watanni masu zuwa za mu fara cin moriyar wannan aikin da muka zo a nan shaida.
Yawa, a cikin waɗanda za su ci moriyar wannan taimako da aka samu daga nan Amurka, ka lissafa mata da matasa da wannan noma da kuma
kiwo.
Wannan kiwo. Idan muka duba al'ummar ƙasar jamhuriyar Nijar, kusan kashi 70 ko fiye da kashi 70 matasa ne masu ƙananan shekaru daga 18 zuwa 25 ko 30. Kuma idan muka duba abubuwan da ke faruwa yanzu a makwabtan ƙasashen ƙasar jamhuriyar Nijar kamar al'amarin Boko Haram, kuma galibi da matasa ake amfani, me za ku yi domin ku tabbatar da cewa matasan Nijar ba a riƙa sauya musu ra'ayi ana ɗaukan su suna shiga cikin wannan abu na kai hare-hare?
Lalle kin tabo gindin abu. Matasa shi ne babban aikin da ke jiranmu. Mun ce lalle masalanmu babba a cikin cigaban ƙasarmu shi ne harkan matasa. Yaya za mu yi wannan matasan da Allah ya ba mu masu yawa? Tabarkallah. Muke so da su zama wani charge ne, ko da Hausa me yake cewa ma charge?
Su zama
yauni, su zama ya zamanto su ne za su dauki nauyin sauran jama'a, sauran talakawa. Shi ne wannan aikin da ke jiranmu. To muna tamma za mu fuskance shi da farin a wajen Lakol. Shi yasa yanzu a cikin budget din namu Lakol cikin kashi 100 an fudda mata kashi 25. Kenan Lakol an sa ta lalle cikin kanu ayyukan da muke so a Bakari.
Prime Minister kasar Jamhuriyar Niger kenan Brigid Raffini da bayanin irin makudan kudaden da aka samu da kuma yadda za a yi. To domin su ma ɗan Niger mu ba su dama mu ji ta bakin su. Wakilinmu Yusuf Abdullahi da ke Nyamai ya hada mutane da dama ya tattauna da su sun yi muhawara kowane bangare ya hadi. Akwai bangaren manoma, makiyaya, matasa, mata. Amma da ta fara magana ita ce Minister Fasalin kasar Madam Kana Aishatu.
A ciki za a yi aikin gandare wanda ina tamama ba a taba yin shi ba cikin Niger. Hadin gandarin da za a yi, kaga gandari na kwanni, wannan za a ci gaba da su, za a holhodo da su, kuma za a aiki da su, za a aiki bisa ga yanda manoma su shi dadin aikin. Manoma da matasa, kan mata kan matasa, duk kowa shi dadin aikin. Za a yi irin shi kuma a Gaya, kasan nan wurin Siya. Za a yi shi nan wurin, nan karkaro shi ma za a yi, kasan na kwani dama akwai shi kawai falhudo da shi, amma na Gaya in taro shi za a yi. Cikin abin nan za a yi aikin kirin manoma da yawa za su ci umarni abin. Na biyu, tunda za a bunƙasa noma, za a bunƙasa kiwo, tunda akwai abin da ya shahi kiwo, magana kiwo ciki, kenan ya kamata a kama ma makiyaya da manoma hanyoyin da zai samanto in aka yi noma aka yi kiwo a samu hanyar saida.
To almasir da kai za mu soma, kaji irin abubuwan da wannan yarjejeniyar ta kumsa. Abinda aka fi bada karfi a cikin wannan yarjejeniyar shine bunƙasar da karkara. Shin me kake gani ya kamata a ce an baiwa muhimmanci idan ana maganar bunƙasar da karkara?
Ina so a shiga manyan kasashe musu ci gaba, dole sai an bunƙasa karkara, kuma karkara kowa sani kiyo da noma ne. Da zo na sora minister ta yi zancen baraj da irrigation, lalle yau duk mutane masu noma ya kamata a ce yau bai kamata ba ce kawai sai damana zuwa da mana kawai. Kenan tunda Niger tana da ruwa sutera, akwai ruwa, a samu yanda ruwan nan sun umhanin talakawa, inda saboda shi ne canzu a ta yi zancen baraj na Gaya da Kwanni da sauransu. Wannan abu ne da muhimmanci, kuma wancan abu kuma mine ne ya zamanto ko mutane sun samu albarka ayyukansu, hanya ta sai da ba exportation, paske in mutanen karkara ba su da hanya babban hanya ta exportation a dukuka cikin Niger, suka dukuka cikin su sai da su kasashen waje su samu amfani, yanda aka ce plus-value, akwai matsala. Duk wannan abun ya kamata ya zamanto cikin wannan MCC kin mu gan duk abin da suka gaina a kas. Kuma akwai zance guda na shawara da an karkara, na manoma ne, makaya ne, tunda akwai wasu abubuwa in kana abu da su nasu a sunansu, yana da kyau ya zamanto ana tattauna da su,
wato a rika damawa da mazauna karkara.
Dama na za a yanzu an yi zancen gandari ko an yi zancen wani wata lokal ko wata likta, ya kamata ko wata rijiya, ya kamata irin wannan abubuwa ya zamanto ana tattauna da talakawa. Tunawa kai rijiya wani wuri ko kai gandare wani wuri, ya zamanto mutane ba su wani wuri sai kan babu mai zuwa. Tunda akwai wasu al'adadu, akwai su tunanin na ƴan karkara, dole gwamnati technician su ruka shawara da talakawa. Kai yanzu an yi zancen MCC miliyar sun yawa, yana da kyau a ce yanzu ƴan technician da ƴan gwamnati sun yi muhawara zuwa muhawara cikin ƴan karkara, a ci musu to ga abin da muka samu, kuma ga munhamu ga abin da muka so, izumuntu ba abun sabko kaman haka bisa takawa.
Wato idan na fahimce ka almasir, kamar dukkanin matsalolin da ake fuskanta bangaren karkara yana da nasaba ne da rashin damawa da su mazauna karkara.
Rashin akwai rashin shawara, kuma rashin shawara na cikin ana so ai develop. Fiske baka develop mutum ba da kai shawara da shi ba. Ba wani can gungu can gaba mutum wani can daban yazo ya ce ah ga inda za a sa. Ga inda tana ba can gidan shi ne ko ya kai garin su ko ya kai wajen da uwan shi ko ya kai wajen kanshi da kanshi. Ko ai son rai. Sai ka so irin wannan abubuwa muna so mu ci gaba. Niger ma muna so mu ci gaba a karha shawara. Wannan kudaden kin yana da kyau kakin a bunka a sasu hanyar talakawa a tattauna talakawa ga abin da muka so mu yi ina za mu yi shi.
Nagode almusulmi, za mu sake komawa. Idan aka yi maganar karkara, bunkasa da karkara bayan zancen noma, akwai maganar kiyo. Amadu Dangi, a matsayinka na wakilin kungiyar makiyaya da ake kira AREN, wani irin matsaloli ne kake ganin bangaren kiyo yake fuskanta a Niger?
To bangaren kiyo yana fuskantar matsalar rashin kula. Kasan ba dogon jawabi ba zai kadibi wadda aka hassara bijiye na kasa.
Wato kasafin kudin
kasa. Kasafin kudi na kasa. Da kadiba ciki ba sai ka yi dogon nazari ba, kasan da shi wajen bangaren kiwo ita dai gwamnati da kanta ba ta kula ba. Tunda dai in ba a sa kudi ga tahiyar da aikin kiwo ba, kenan dole ba za a samu sakamako ba.
Wato kamar akwai karamcin kudaden da ake sa a wannan fannin a cikin kasa.
Kashi 1 bisa 100.
Kashi 1 a cikin 100.
Cikin 100. Bayan wannan
ba su isa ku.
Ina. Yo, kuma kiwon ne ke kawo kuɗi. Duka meri da ka gani cikin Niger kin ga su 200 da wane ne kin. Duk kafkin su kiwo ne aka tayar da su. Babu meri guda da aka ce a cikin Niger ga ta ita fannin noma ne aka tayar da ita. Ko meri guda ga ta fannin kasuwanci ne aka tayar da ita. Duk in kaga dala ta haɗi cikin meri na kiwo ne. Duka kowa kana ganin mayar kowa, duk garuruwa kowa ne yana kasuwar bisashe, kasuwar bisashe. Su ɗaya ne aka samu nasu a rangam a zuba.
To me kake gani duk da muhimmancin wannan fannin na kiyo, kuma hukumomi na yi mishi rikon sakai na kashi, me ya haifar da haka?
Ka san menene? Laihin ɗiyan macaya ne, ba su taiba lakwal. Da suka bar karatun nan sai ɗiyan manoma suka mamaye lakwal. Kenan su ne suke zamna, yawansu duka su suke zamna su rubuta takardun. Kenan dole ne in me aka ce wanda washi take bisa tukunyan bai rasa abinci. Don nan ne su suka wa kansu tun da lokacin ana zuwa lakwalkin ba su je lakwal ba. Kenan dole yanzu yana karkira duk wanda aka yi sai a karkata akala. Amma ka san duk wanda an kai shi wannan Niger fannin kiwo duk wanda aka dama ta dole shi ne zai ba da sakamako.
Me kake gani ya kamata a baiwa muhimmanci?
To wannan MCC kin nan sai dai mu ce alhamdulillahi fiske gaskiya abun tun ana tahiyar da a shi hida dossier din da kai ne tun wannan lokaci muna cikin shawara muna ta shawara yanzu ya kai shekara 10 da ake bayan wadanga kudade yanzu dai tun da ga misali kwalliya ta biya kudin sabuni abubuwan da kundi yake kumshe wanda yake aka shi hida cikin nan in an yi aiki da shi haka nan ba a sa duk wani son rai ba ko wani siyasa ko wani abun zai kayata. Amma mun shiga cikin lokacin da akwai harkokin son rai kware yanzu, don ku wannan kadai ne ke ba mu. Amma in ba haka nan abun da mu muke muka sa cikin kundin ko muka namu ra'ayoyi da muka bada tun ana kirkira kundin, mu abun da muke so a ce kaga misali wannan gandari na kwanni in an shi hida gandari ya kamata a ce wanga nan albasa aka noma, amma nan akwai ciyawa ta bisa shi da aka noma ga wuri. Ba zakwa ne ake ayi gandari a sa duka kudi a ce wanga na manoma ne. Tunda rayuwar ne Allah ya shi hida ta haka nan, akwai dan adam, akwai dabbobi, akwai itaci, duk wanda ka hidda cikin su ukun nan guda duk in ka hidda guda biyun nan basu kenan dole tare ne suke zuwa. Yanzu cikin wannan tahiya ma a ce akwai wuri da aka kebe kuma nan uwan itace ne za a dasa, nan abincin mutane ne za a yi, nan abincin dabbobi ne. To in an kashi hida shi haka nan abun zai muhimmanci, zai kayata.
Nagode, mun sake komawa.
To yanzu kuma sai labarin dan iya, kuma yau yana kasar Niger.
da ganin kofar gidan dan iya agarkama nace ina ga dai baya kusa da na daga waya na kira dan inji inda ya kada sai ya ce mini nayi nisa nace kai ko ina ka je ba labari ko irin na wasa yace ka san a larabanan ne jamhuriyar Niger ke cika shekaru 56 da samun yancin gashin kanta daga Faransa kuma ana cikin wannan shirin biki sai ga wata garabasa wata hukuma ce dake kasar Amurka mai suna Millennium Challenge Corporation shin tace tana son noman kasar ta Niger ya bunkasa saboda haka ta baiwa Niger din tallafin dala miliyan 437 don inganta noman a dukkan sassa musamman ganin kashi 80 cikin 100 na al'umar ta Niger noma suka tasa a gaba a dukkanin rassa amma kuma duk da haka sai gashi an waye gari ruwan da sai da shi ake noman baya isa wanda wannan nema da sauran matsaloli ke sanya noma a kasar na nema ya na ƙasa nace amma gaskiya dan iya naji dadin wannan labari saboda idan aka yi maganar noma dole ne a saka samari don haka ina fata gwamnatin Niger za ta yi dogon nazari wajen aiwatar da abubuwan da za su inganta noma wanda shine sana'ar mu ta dauri kuma ya kamata ma sauran mahukuntan ƙasar su sani cewa prime minister su ne dai ya rattaba hannu bisa alƙawari saboda haka kada wani ya sake ya zo da mugun buri ya kwashe dukiyar ya bar sauran ƴan ƙasa cikin halin damuwa da tsananin tsandauri maimakon tallafawa mata da matasan da za su mai da jamhuriyar ta Niger abin alfahari kuma tunda an yi ittifaki harkar noma na samar da ayyukan yi da haɓaka tattalin arziki cikin sauri to ya zama dole gwamnati ta baje bayanin amfani da wannan kuɗin tallafi don yin komai a sarari dan iya ce na ikara ai yana da kyau ma jama'a su san cewa tunda aka kafa Niger fa ba a taɓa samun kuɗin tallafi kamar wannan ba wato kuɗi ne idan aka mai da su sefa sun kai miliyan 254 tsaba kaga kuwa ai sun isa kasar ta yi fasalin da zai kawo mata ci gaba da farko dai za a inganta noma da kiwo don kawo wa kasar ta Niger riba sannan a ƙarfafa mata da matasa don dogaro da kansu ba sai sun jira wani ba kuma wannan nema zai hana mata da matasan shiga harkar ta'adda ko kuma daba sannan kasar za ta iya wadata kanta da abinci ta yadda maganar yunwa kuma babu sauran fargaba musamman ganin yanzu wasu ƴan kasar na ta kukan cewa yunwa fa ta jefa su cikin ukuba don haka dai duk da wannan tallafi mai tsoka akwai wani nauyi akan shugaba sai ya tabbatar da an yi amfani da wannan madudin kuɗi ta kyakkyawar turba nace to dan iya Allah ya dawo mana da kai lafiya don yanzu kam na tabbata ka keta rairayi game da shugabanninmu a nahiyar Afirka da duniya kuwa sai mu ce Allah raba mu da barayi su kuma mabiya sai mu ce ya zama dole su kiyaye kwadayi don shine ke sanya shugabannin su maishe su bayi har ma idan za su baje bayani gaban su su dinga lafta musu karerayi ko da yake dai duk da irin wannan juyayi ni kam daga can cikin zuciyata bana shayi cewa tunda yanzu gwamnatin adalci ake yayi to shugabannin jamhuriyar ta Niger ma Allah zai saka musu tausayi ta yadda za su yi amfani da wannan kuɗi kamar da yadda aka yi yarjejeniya su bi shi layi layi
to Jamila
a gaida dan iya
a gaida dan iya to sai yadda kamar da nake ta na ikare ikon Allah
kurai
yawa to kahin marihe san Hashim ban san kin gani ba cikin waɗanda ke biye da mu yanzu a Facebook yace Allah ya sa wannan taimakon bai dauke da wasu sharuɗan da ba za a ce gwamma da ba ai ba Allah ya sa ai aiki da wannan taimakon ta dalilin da yasa aka bada shi inji Sani Hashim da fatan hukumomin Niger sun ji sai Attahir Usaini wanda yace komai bai sake ba sai cuta da ƙarya kawai Allah ya gyara mana kawai Halima ku taya mu da addu'a amin
amin
sai kuma Siraja Abubakar wanda yace Niger ƙasa ce mai albarka dan haka ina taya su farin ciki da murna da cika shekaru 56 to masu saurare iyakacin shirin kenan sai kuma gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagi
da Ju Leathers Gresham wanda ta hada mana sauti da engineer mu Mr. Aiden Utku ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata haka kuma muna taya al'ummar kasar Niger murnar wannan rana ta yau